Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma ana san ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 9 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai.
Ukraine da kasashe kawayenta sun yi Allah wane da harin makami mai linzamin da aka kai akan wata tashar jirgin kasa mai cunkoson jama'a a jiya Juma'a inda suka dora laifin akan Russia. Barnar da mamayar Russia ta haddasa ba a Ukraine kadai ake gananta ba. Tuna kasar Yemen da ke fuskantar mummunan matsalar jankai ta fara ganin illar. Majalisar wakilan Pakistan ta saki wani zama a yau Asabar don fara shirin kada kura'a akan kudirin yankan kauna da ƴan adawa suka gabatar don neman tumbuke Prime Minister Imran Khan.
To kai labarin kenan. A babin rahotanni za a ji cewa ana shirin kafa wata hukuma ta musamman ta dakile yaduwar makamai a Najeriya, har ma wasu ƴan kasar na cewa
waɗannan mutane marasa gaskiya suna nan suna ta faredin bindigogi lungu da sako. A lallai ita wannan NATO za ta bada nata gudunmawa wanda insha Allah za su samu lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya.
Idan mun nufi jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa ƙwararru na shirin samar wa manoma irin shuka da suka dace da yankin Sahel saboda matsalolin yanayin yankin.
Dangance da dumamar yanayi ya zamanto tilas ga manomi ya unhwani da iri na zamani, ya unhwani da taki na zamani, ya unhwani da fasahohi na zamani.
Kamar kowane yammacin ranar Asabar, yau ma muna tafar da shirin adawa lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ke gabatarwa. Za kuma aji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, za kuma aji fallalar azumi albarkacin watan Ramadan. Amma yanzu a dai gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ukraine da kasashe kawayenta sun yi Allah wane da harin makami mai linzamin da aka kai akan wata tashar jirgin kasa mai cunkoson jama'a a jiya Juma'a inda suka dora laifin akan Russia. Jami'an hukumar kula da zirga-zirgar jiragen kasa na Ukraine sun ce akalla mutane 52 aka kashe ciki har da yara 5, sannan akalla mutane 87 suka jikkata a tashar da ke birnin Kramatorsk a gabashin Ukraine, tashar da ake amfani da ita wajen kwashe farar hula. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira harin na dagangan akan farar hula. A wani sako da Zelensky ya rubuta a kafar sada zumunta, yace sojojin Russia na kisan farar hula saboda ba su da karfin halantar karar su a fagen daga. A jawabinsa na bidiyo na daren jiya Juma'a, Zelensky ya ce muna sa ran ganin kokwaran matakin mai da martani daga kasashen duniya game da wannan laifin yakin. Barnar da mamayar Russia ta haddasa a Ukraine ta sa abin da shafukan farko na jaridu da labaran da rake dauka kenan tun lokacin da aka fara yakin a watan Fabrairu. Sai dai illar rikicin ya wuce iyakokin kasar Ukraine kuma tuni aka fara ganin sa a Yemen, kasar da masana ke kallo a matsayin ɗaya daga cikin kasashen duniya da ke fuskantar mummunan matsalar jankai. A jiya Juma'a, Yasmin Faruki, wata babbar mai bada shawara akan manufofi ta kungiyar agajin Masiko, ta yi magana da muryar Amurka akan ziyarar da ta kai Yemen a kwanan nan, irin wahalhalan da ta gani a can da kuma hasashen da ake yi akan yadda rikicin Ukraine zai kara zafafa yanayin miliyoyin 'yan Yemen da ke fuskantar karancin abinci da man fetur. Gaba daya lamari ne mai muni sosai abinda Faruki ta faɗa wa muryar Amurka kenan. Tace naga mutane yawancin iyalai suna rayuwar cin abinci so daya a rana a cikin yanayin tsaro mara tabbas, bayan haka ga hauhawar farashin kayayyaki. Yanzu yayin da aka fara ganin illar rashin samun alkama daga tashoshin jiragen ruwan Ukraine a kasashen duniya sakamakon a Yemen mai saukin hasashe ne. Faruki ta ce abin nufi a nan shine lamarin zai kara zafafa yanayin ga iyalai a Yemen waɗanda dama suke gwagwarmaya da dan abin da suke da shi. Majalisar wakilan Pakistan ta saki wani zama a yau Asabar don fara shirin kada kura'a akan kudirin yankan kauna da ƴan adawa suka gabatar don neman tumbuke Prime Minister Imran Khan. A jiya Juma'a da dare, Khan ya sake zargin Amurka da cewa ita ke kitsa shirin kada kuri'ar. Ya kuma ce ba zai amince da gwamnatin ƴan adawa ba idan a ƙarshe aka tsige shi. Shugaban na Pakistan da ke fuskantar matsaloli da yawa yayi waɗannan kalaman ne a wani jawabi da yayi wa al'ummar ƙasar a daren jiya ta talabijin. Khan yayi magana ne kwana ɗaya bayan da kotun kolin ƙasar ta yi watsi da kokarin sa na daƙile kada kuri'ar da aka sa ran yi ranar Lahadin da ta gabata. A zaman baya, mataimakin kakakin majalisar dan jam'iyya mai mulki ta Khan ya ayyana kada kuri'ar ta yankan kauna a matsayin wadda ta sabawa doka saboda wata ƙasa ce ta dauki nauyinta. Daga nan Khan ya soke majalisar dokokin ƙasar da majalisar ministocin sa tare da yin kira a yi sabon zabe nan da kwanaki 90. Amma babbar kotun kasar wadda ta shafa kwanaki da yawa tana zama akan batun ranar Alhamis ta ayyana matakin mataimakin kakakin majalisar wanda ya sabawa kundin tsarin mulkin kasar tare da maido da majalisar dokokin. Bayan haka kotun ta umarci kakakin majalisar da ya shirya kada kuri'ar wacce madugun ƴan adawa Shabazz Sharif ya gabatar. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda ake shirin kafa wata hukuma ta musamman ta daƙile yaduwar makamai a faɗin ƙasar. Madina Dauda gare ki.
Wannan mataki da majalisa ta dauka na kokarin kafa hukuma ta musamman da za ta daƙile yaduwar makamai a hannun jama'an ƙasa, sannan kuma ta sa ido akan yadda za a yi mu'amala da makaman, kuduri ne dake cikin yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya da ta ECOWAS akan yaduwar makamai. Shugaban kwamitin kula da harkokin tsaro da leƙen asirin ƙasa a majalisar dattawa, Ibrahim Abdullahi Gobir, ya yi ƙarin haske akan yadda hukumar za ta kafu.
Wannan hukuma za ta sa ido ta tabbatar da cewa duk wani wanda ya shigo da makami Najeriya kama shi, kuma an register din nashi in ya zo illegally ne a kama shi kuma a karɓa ta yanki.
Ta ya za a yi san waɗanda suka shigo a bisa ƙa'ida da waɗanda ba bisa ƙa'ida ba?
A to ai abin da za a yi shi ne dama za a sa kaman ko'ina ita wannan hukuma ɗin za ta sa mutane waɗanda za su sa idon ta. Sannan kuma za a tsaya tsakanin security gaba ɗaya kamar irin su DSL, police, kamar irin su immigration, customs, civil defense da sauransu, duka su masu zama suna cikin wannan tsari.
Ganin cewa akwai matukar bukatar samun sahihan bayanan sirri a yanzu da kuma lokacin da hukumar za ta fara aiki da dangadan, Aminu Sale Jaji tsohon dan majalisar wakilai ne kuma ya taba shugabantan kwamitin kula da harkokin tsaro da leƙen asirin ƙasa yayi tsokaci.
Mukalle dai ita hukumar nan ta mu ce kuma kasan mu ne kuma nasarar kasar da muke bukata, wannan shine abin da kamata ina ga mu kula da shi. A kallikan ta ita hukumar, a kalli kuma kimar da hukumar take da shi a idon duniya, a kalli kuma da ake kallon hukumar a Afrika, kusan ta da cikin hukumomin da aka gamsuwa da yadda da su da kuma saman ma da East Africa mahita ko hanya na zahito abubuwan da suka shahi harkoki na tsaro na waje ko na ƙasa da ƙasa. Kamata ya yi kada mai abin da zai sa martaba ta yi ƙasa, mai abin da zai sa martaba ta dagu, kada mu kalli abin da wasu za su yi magana a kai.
Daya cikin masu ruwa da tsaki kuma mai fafutukan kare mutuncin ƴan ƙasa Fatima Gwani ta bayyana yadda take kallon wannan hukuma idan an kafa ta.
Mun riga an yi alkawarruka yara za su samu abu yi, to babu aikin yi, saboda haka idan wannan sabon ma'aikata ta tabbata aikin yara ya tabbata, za ka ga yara masu digiri na ɗaya na biyu to za su yi ayyuka kuma su ba kasarsu Najeriya gudunmawa. Ai yana da kyau sarkin yawa a yafi sarkin karfi. Waɗannan mutane marasa gaskiya suna nan suna ta faredin bindigogi lungu da sako. A lallai ita wannan NATFOS za su ta bada nata gudunmawa wanda insha Allah za su samu lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya.
Ana sa ran kwamitin tsaro da leƙen asirin ƙasa ta majalisar dattawa za ta haɗa kai da takwararta ta majalisar wakilai wajen daidaita dokar domin majalisar ƙasa ta amince da ita. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Yayin da har yanzu babu wata ƙasa a duniya da ta amince da gwamnatinsu, 'yan Taliban da ke mulki a Afghanistan sun gano hanyar da za su kaucewa wariyar kasashen duniya inda suka fara kulla hulɗa diplomasiya da kasashen da ke makwabtaka da kasar da sauran wasu kasashen da nufin samun karbuwa a hukumance a cikin ƴan watannin nan a kalla kasashe hudu China, Pakistan, Russia da Turkmenistan suka amince da jami'an diplomasiyar da gwamnatin Taliban ta nada duk da cewa dukansu sun yi amincewa da gwamnatin wanda aka kafa watanni 8 da suka wuce a Afghanistan A watan da ya gabata, Rasha ce ta zama kasa ta baya-baya da ta kulla hulɗar diplomasiya da 'yan Taliban a lokacin da ma'aikatar harkokin wajenta ta amince da Jamal Nasir Garwal a matsayin karaman jami'in diplomasiya mai kula da harkokin Afghanistan a Moscow wanda gwamnatin Taliban ta nada. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Rasha, Maria Zakharova, ta faɗa a ranar Larabar da ta wuce cewa muna daukar wannan a matsayin wani mataki na maido da cikakkiyar hulɗar diplomasiya. Kasar Spain na jiran fitowar wata sabuwar doka da za ta haramta razana ko takurawa mata masu shiga asibitocin zubar da ciki nan da 'yan kwanaki. Dokar za ta fara aiki ne a lokacin da aka wallafa ta a jaridar gwamnati bayan da majalisar dattawan Spain a ranar Laraba ta amince da wata doka da majalisar ta zartar a baya. 'Yan majalisar dattawa 154 ne suka kada kuri'ar amincewa da yin sauyi a kundin dokar hukunta masu manyan laifuka na Spain yayin da sauran 'yan majalisar su 105 suka yi akasin haka. A Spain ana zubar da karamin ciki har zuwa mako 14 kyauta a asibitocin kasar. Canje-canjen dokar na nufin cewa duk wanda ya kuntatawa macen da ta je asibitin zubar da ciki ya aikata laifi da za a iya yanke masa hukuncin dauri har zuwa shekara daya a gidan yari.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan jamhuriyar Niger muka nufa inda wasu kwararru ke shirin samar wa manoma wasu irin shuka waɗanda za su iya juran yanayi irin wanda ke can wato Sahel da sauran ƙasashe makwabta daga jamhuriyar Niger ga Sulaiman Muna Barma da cikakken rahoton
Masana sha'anin noma sun tabbatar da cewa rashin amfani da iri mai inganci na daga cikin manyan dalilan da ke hana wa manoma cimma gaci a 'yan shekarun nan a yankin Sahel inda bayan shafe watanni sama da uku na ayyukan gonaki a ƙarshe sukan tashi a tutar babu saboda yadda akasarin su ke amfani da irin gargajiya a wani lokacin da canjin yanayi ke haddasa dumamar yanayi da ƙarancin ruwan sama dalili kenan kungiyar masu noman iri ta yanke shawarar isar da irin zamani zuwa yankunan karkara wato kusa da talaka Alhaji Isuhu mai zama shine shugaban wannan kungiya
mai yawanci manoma ko suna da kuɗin suna son su sa iri ba su san inda za su samu shi ba kuma da shitu iri kama na irara waɗanda ingantacce waɗanda suka hito daga maicin na bincike masu hankurin kwari kuma masu gauka iri yana da muhimmanci sosai har dai ga ƙasar mu kamar irin ta Niger to cikin wannan yunkurin ne muka samu da haɗin gwiwa na wannan proje muke son shi ma iri zamanto manomi bakin gidan shi in ma an yi ruwa zai tashi ya biya shago ya doke shi ya ta yi gona shi
wannan aiki da ke gudana da haɗin gwiwar ƙwararru a fannin noma da sha'anin yanayi na hangen bunƙasa noma a jamhuriyar Niger ta yadda za a magance ƙarancin cimakar da ake fama da ita a ƙasar da ke tsakiyar yankin Sahel kamar yadda sarauniyar noma mai gandun ayi noma madam Nasir Aishatu ta bayyana mana
wannan sabon tsari da association kinmu APPSN muka fara zai sa a samu bunƙasar noma a samu wadata kuma manoma su samu kudaden shiga gudunmuwar da za mu yi kenan
kungiyar na gargadin manoma su ba da haɗin kai ga wannan shiri domin rigakafin matsalolin da ke janyo fari a ƙasar da galibi aka fi noman hatsi da wake da dawa waɗanda a gargajiyance yake buƙatar ɗumbin ruwan sama da lokaci mai tsawo na damana
dangance da ɗumamar yanayi ya zamanto tilas ga manomi ya yi unhwani da iri na zamani ya yi unhwani da taki na zamani ya yi unhwani da fasahohi na zamani da manoma wannan dama ce wadda ta samu gare su sa'a ce wadda Allah ya basuwa wadda ya kamata a ce manoma sun yi amfani da ita sun ba abin karfi tunda gaskiya amfanin su
kimanin jihohi biyar da suka hada da Tilaberi da Yemai da Doso da Tawa da Agadas ne za su mori wannan tsari na bude shagunan irin zamani da kayan noman zamani a albarkacin hadin gwiwar manoman iri da project ESS da Sahel Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yemai a jamhuriyar Niger
A gaida Suleiman kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so ana iya zuwa shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakub makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai duba yadda mutane ke kallon matakin da hukumomin jihar Arewa maso gabashin Ghana suka dauka na haramta amfani da babura mai tayoyi uku dake dakon kaya wanda ake kira mutunci ko kuma abuboya a Ghana yake daukar mutane. Gwamnati dai ta kan alakanta daukar mutane da wannan abin hawan da yawan hatsara a jihar da ma wasu wurare a cikin kasar. Wakilinmu a birnin Kumasi Hamza Adam ya hada mana rahoto akan haka.
Gwamnatin Ghana ta sanar da haramta kwasan fasinja da babur mai taya uku a jihar maso yammacin kasar a wani matakin da tace zai rage hatsurra a yankin. Kamar dai yadda Inspector Alhaji Misbahu dan sanda kenan ya jaddada
doka ya so duk wanda zai yi shi abubuwa in aka kama shi kai kallin shi don ba abu mai kyau ba ana samu mutum yayin da lafi ce ga yadda yake mutane cikin abubuwa yana da yaci in abubuwan ya samu asari yanzu da za a yi shi kuma ne bai da kudin da zai dushi ko haka ba so shi kuma duk kamar mun tanyo kan irin wannan lamari ba abu ne mai kyau ba
babur mai taya uku da aka fi sani da abubuwa a Ghana an san ta da daukan kaya ne amma karan cin ababin hawa ya tilasa wasu musamman mazauna kauyuka masu zuwa kasuwanni manya-manya a jihohin Arewa mai nisa amfani da babur din a matsayin mota ita kuwa malama Asamau mai kasuwanci a kauyukan jihohin Arewacin Ghana na ganin wannan mataki zai takura wa talakawa sosai
sunana Asmau Muhammad Muftar ina zuwa kauye ina sayen kaya gaskiya wani kauyen nan mota bai taba shiga ba in ba ainihin shi motoci da mai moto ya hawo ba to in kai baka da moto ko kana da moto ga ka ga iyalanka da ka zo kasuwa kuma in ba ranan kasuwa ba ba su samu komai su ce sai sa dole ne mai shi ya hawo motokin nan ya zo kasuwa in bai zo ba bai da wani uzuri da zai yi sai wani kayan miya ne da zai ajiye har sabon mako da zai yi girkin kofar shi da shi ko yana so ko bai so shede ya hawo in bai hawo ba tali wa wannan kauye nan da cikin kasuwan da zai zo ranan cin kasuwan ainihin kuma kauyen gari in ka au moto na guru she kai awa daya shi motoci ne kake maganan ga she kai awa daya da rabi so kamini bayani inda kafa zaka zo awa nawa zaka yi ka kai kasuwan kai ka koma she ta ba su da wani anya na dasu ya su bi dole ne a yi hakuri she dan hakuri te makwa ji a te maka mutu a samu su suma motar ne je ya dauko su ya kawo su amma a ce an hana dai ban yi rayi ba ni ba wurin nake ba amma dole in nake ina hawa wallahi inda yana ce kauye ne ya kamata in hau in ce ya komo da ni don ban yi in ce ban yi rayi da su ba har yi su kamar na yi minni kusa da direban yi mai kaga ne nake zuwa da jiki nan ganna yanzu na yi mai sai ya komo da ni kuma addu'a kawai zai Allah ya tare in kuma suna da wani abin da su yi su musu na mota su yi su yi amma batun asari da shirya ya addu'a ko lori kan masu lafiya ma aiki ma suna asari a yi mutuwa kan hanyar VIP no ne suke asari
mai magana da yawun kungiyar direbobin babura masu tayoyi uku cewa yayi wannan mataki ya dace saboda babur din na kwasan kaya ne ba na jama'a ba
sunana Salim Muhammad nine fiyaro na abubuwa na sama game da batun matakin da government ke so ya duki yan waye mu yawanci da suke dokan yara da mutane suke dibi akan mutu wai da kai ka gida baby ba samu lori ba gaskiya na Allah wannan lamarin na wani abu ne da ya zama na kaman ba anya shi kenan ba daga saboda wannan mutun nan ya zo ne ya kwasa kaya mu ma wani kuna dokan yana kwasan shara kamar inda muka sani ma wannan mutocin da mutane ke dokan mutane da shi ina sama ba anya shi kenan ba wannan duka ke sa accident ke faruwa cikin community mun na ko cikin garin duka baki daya. So ya kamata a duba wannan ababan da manyan mu da manyan hukuma a duba wannan abin na a magance kai saboda yanda za a yi wannan ababan nan kare faru cikin community mun baka ba abin da ke kawo mana illa kenan. Kuma da sai hukuman nan da ke sa baki anya kamar MTTU da sauran su da ke patrol da motocin nan kun sun ga irin wannan ababan duka kwada sai wannan kimomi su kama su ne. Ya kamata kama su ne even ma da ya kamata wannan suke kan kuma motocin nan ya kamata a educate su wannan ne kamar ina so sauri ne motocin zai wuce ba ta hau a ba shi na abin ba rayukan ka shine very important.
Malam Muhammad Kanna sakataren kungiyar direbobi a jihar Ashantin kasar Ghana na ganin ba direbobi kadai ne masu ba da gudunmuwa gurin hadari ba har da ma passenger
kowadaye mu in ya fita gida ya make sure kaman shi ma mutunci ne ko da bai iya gaskiya ba shi ma zama to kan mutunci ne don saboda iya kiyaye kanshi. One, muna da direbobi dake tuka manyan motoci da ko sannan we have motor riders wanda ke rifles sannan muna da wa'anda ke tafiya kan hanya ni nazarin city ke na hawcikin motanka ni ma ina da anci kan cewa ko me ke tafiya game da driver in ba daidai ba kaman ni a matafi ina da haƙƙin in kiyaye lafiyan kiyaye raina da sauran jama'an da ke cikin mota shi yasa aka ce wai ka bude murya kai magana game da drivers da ke overspeeding gudu ba sinkaya ba tunani
hasurran mota na daga cikin abubuwan da ke haifar da mace-macen al'umma a sassa daban-daban na fadin kasar abinda ke ci gaba da sanya gwamnati cikin halin damuwa yayin da kasar ke fama da matsala na tattalin arziki. Hamza Adam, sashen Hausa na muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
To madalla gaida da Hamza Adam da wannan rahoton. A nan ne kuma zamu nade tabarban mu har sai sabon mako in Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi wakilin namu na Kumasi da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To yanzu kuma a saurari falar azumi albarkacin watan Ramadan.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bayan haka ƴan uwa assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Muhammad Kabir Ashek Garba Musa dan yaya. Wato watan Ramadan wata ne mai alfarma, mai dimbin lada da kuma falala wanda Allah da kansa yace shahrur Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatan minal huda wal furqan. Har zuwa kashin aya. Kenan yanzu na wannan wata ne na musamman a cikin addinin musulunci ga dukkan al'ummar musulmai. To kuma za su yi shela. To ana so mai azumi ya kwana da niyya sannan mai azumi ya kame bakinsa daga dukkan alfahasha da abin da bai dace ba da maganganu na wanda zai basu dace da mutum musulmi ya yi su ba sannan ana son mai azumi ya lizinci karatun alqur'ani da yawan istighfari da yawan hailala shine la ilaha illallah da yawan salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yawan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da hasbunallahu wa ni'mal wakeel da nema wa kasa zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali ya koma da al'amari zuwa ga Allah bayan wannan ya sani cewa ibadar da yake yi ibada ne wanda ba wanda ya san ladan da sai Allah domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana gaya masa a cikin hadisul qudsi yace masa as-sawmu li wa ana ujazi bihi azmi na wani nini zan yi sakamako da azumi kenan kaga ba wanda ya san ladan azumi sai Allah amma idan mai azumi yana yawan zagin mutane da azumi yana yi da mutane da azumi yana komai abin da shari'a ta hana shi kuma yana yi to manzon Allah ya ce sau da yema ma'ana sau da dama wasu za su rinka yin azumi amma ba abin da ya tabbata a gare su face ishiruwa da yunwa kadai ba su ladan komai a wajen Allah to muna neman Allah ya tsare mu da wannan Allah ya ba mu ladan azumi mai azumi zai yi safur kamar lokacin da aka saba safur kamar yadda ka sani zai yi niyyar azumi tun da daddare ya ce nawaitu ada amma faradallahu alayya min sawmi ramadan sai ya kwana da wannan niyya ko kuma ya yi niyyar tun kafin alfajir ya hudu to dan yayi azumi yayi ne da azumi in zai bude baki ana so ya samu dabino shi ma yayi addu'a ya ce Allahumma laka sumtu wa ala rizqika afatartu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu faghfir li ma qaddamtu
to da fatan an amfana yanzu kuma bari mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email
Wasika ta farko ta fito ne daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Yace muna tur da Allah wadai da irin rukun safinar kashi da mahukunta suke yi akan matsalar rashin tsaro da ta addabe mu a kasar mu. Gani yadda a kullum sai an kashe, an sace, an kone al'ummar da basu ji ba basu gani ba. Daga ƙarshe nake addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar rashin tsaro da take ci take cinyewa a kasar mu Najeriya. Amin summa amin. Shi kuma Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yobe Najeriya, cewa yayi assalamu alaikum VOA Hausa. Rahoton da kungiyar Oxfam ta fitar na samun karancin abinci a jihohin arewacin Najeriya cikin watanni uku masu zuwa. A gaskiya wannan rahoto bai zo mana da mamaki ba, duba da yadda matsalar tsaro, karancin ruwan sama da kuma tsadar takin zamani suka taka rawa wajen rashin samun wadatar abinci a jihohin arewacin Najeriya. Wasika ta gaba kuma ta fito ne daga Shehu Adamu Rajau, yace a zaben shekarar 2023 idan Allah ya kai mu, babu batun APC ko PDP, cancanta da dacewar mutum kawai za mu duba, domin dai tun daga shekarar 1999 zuwa yanzu tsalle kawai 'yan siyasar kasar ta muke yi daga wannan jam'iyya zuwa waccan. Saboda haka a shekarar 2023 dole ne mu nuna musu cewa kifi na ganin su masu jar koma. Wasika ta gaba kuma cewa ta yi talakan Najeriya dai baya ganin alfanan basu sakan da gwamnatin kasar nan ke karba akai akai, wanda a yanzu ma muka ji shugaba Buhari ya sake mika bukatar karbar dimbin kudade ga kasar a gaban majalisa. Sako daga Salamatu Haruna Daba da anti matar babba Haruna Bajoga. Shi kuma Alhaji Umar Forever Gashuwa, cewa yayi to ministan sufurin jiragen sama Hadi Sarika ba girin-girin ba dai ta yi mai wajen fada da aikin kamfanin jiragen sama a cikin gida da wajen Najeriya. Wasika ta gaba kuma cewa ta yi dan Allah matasan kasa ta Najeriya, ku kauce ma shaye-shayen miyagun kwayoyi ko sai da kayan maye, domin matashi shine ginshikin kowace kasa. Duk kasar da matasanta suka zama mashaya, to za ka ga an bar ta a baya ta kowace hanya. Ina fatan Allah ya shiryar da matasan kasa ta Najeriya masu harkar sha da sai da miyagun kwayoyi. Amin. Sako daga Hassan Dogon Faci ba tsari.
To a gaishe ki, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman fa a takaice.
Ukraine da kasashen kawayenta sun yi Allah wadai da harin makami mai lanzamin da aka kai kan wata tashar jirgin kasa mai cinkoson jama'a a jiya Juma'a, inda suka dora laifin akan Russia. Jami'an hukumar kula da zirga-zirgar jiragen kasa na Ukraine sun ce akalla mutane 52 aka kashe, ciki har da yara 5, sannan akalla mutane 87 suka jakkata. A tashar da ke birnin Kramatorsk a gabashin Ukraine, tashar da ake amfani da ita wajen kwashe farar hula, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira harin na dagangan akan farar hula. Barnar da mamayar Rasha ta haddasa a Ukraine ta sa abin da shafukan farko na jaridu da labaran dare ke dauka kenan tun lokacin da aka fara yakin a watan Fabrairu. Sai dai illar rikicin ya wuce iyakokin kasar Ukraine, kuma tuni aka fara ganin sa a Yemen, kasar da masana ke kallo a matsayin ɗaya daga cikin kasashen duniya da ke fuskantar mummunan matsalar jinkai. Majalisar Wakilan Pakistan ta sake wani zama a yau Asabar don fara shirin kada kura'a akan kudirin yankan kauna da 'yan adawa suka gabatar don neman tumɓuke Prime Minister Imran Khan. A jiya Juma'a da dare, Khan ya sake zargin Amurka da cewa ita ke kitsa shirin kada kura'ar, ya kuma ce ba zai amince da gwamnatin 'yan adawa ba idan a ƙarshe aka tsige shi. Shugaban na Pakistan da ke fuskantar matsaloli da yawa ya yi waɗannan kalaman ne a jawabin da ya yi wa al'ummar kasar a daren jiya ta talabijin. Khan ya yi magana ne kwana guda bayan da kotun kolin kasar ta yi watsi da kokarinsa na dakile kada kuri'ar da aka sa ran yi ranar Lahadin da ta gabata. A zaman baya, mataimakin kakakin majalisar dan jam'iyya mai mulki ta Khan ya ayyana kada kuri'a ta yankan kauna a matsayin wadda ta sabawa doka saboda wata kasa ce ta dauki nauyinta.
To masu sauraro, da haka fa muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 a agogon Najeriya da Nijar, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 a agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Hailu Haile wanda shi kuma ya hada, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri. Wassalam.